من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سوراروا السلام عليكم بركم مرساك صدوة أشكين سامن شرم منا فتوي رحمة إندني شهو بلا كبرنكي مبات الدون نشير آلم ينزو تارد الشيخ مالم مع الدكتور شيخ محمد سانو أمري جاليمو babban malami a ɓangaren shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano. A kada amanta za a iya aiko mana sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato 0805728974, 0805728974, ko kuma 0805555443, 0805555443, ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com, ko kuma a dandalin sada zumunta wato Facebook. Akaramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A cikin bayanan da muke yi akan abubuwan da suke da tasiri wajen rage wa mutum imaninsa da raunana masa imaninsa, a yau za mu yi tsokaci ne akan duniya da fitintuninta. Duniya da fitinuwa da ita yana daga cikin abin da yake tasiri kwarai da gaske a imanin mutum, ta fuskar haifar masa da tawaya da rauni. Idan mutum ya shagaltar da kansa da bibiyar tarkacen duniya wanda yake mai gushewa ne, ya shagaltar da lokacinsa wajen ainihin a nutsuwa cikin nemanta da ainihin su kwana a bayanta da neman jin daɗaɗanta da fitininta da abubuwan da suke ruɗarwa na cikinta, da duk lokacin da kwaɗayin bawa ya girmama cikin waɗannan al'amura, zuciyarsa ta rataye da waɗannan, to babu shakka da'arsa ga Ubangiji za ta yi rauni. Daga nan kuma sai imaninsa ya rika ja da baya, yana tauyewa gwargwadon yadda da'arsa ta rika tauyewa, kamar yadda Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa gwargwadon yadda bawa yake nuna kwaɗayinsa ga duniya da yadda ya yarda da ita, ya amince wa duniya, to gwargwadon yadda zai rika jin nauyi cikin duk abin da yake da'a ce ga Allah da kuma hanyar neman lahira. Saboda haka ne Allah ta'ala a cikin littafinsa ya kushe wa duniya, ya bayyana cewa duniya ba a bakin komai take ba. Ayoyi da dama a cikin Alkur'ani sun yi irin wannan tsokaci. Daga ciki akwai inda Allah ta'ala yake cewa i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuh ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يجيكو سني للي رعيو الدنيا باوانا أبو بني فاتشي واسا دا ورقي دا عينهن قوا دا الفهري سكانونكو دا الفهري دا يوان دوكيا دا يجيكو مر رواني وانده يسو كمي يوه wanda tsirran da suke fita a dalilin sa suka rika bawa manoma sha'awa, sannan ba da daddewa ba wannan tsiro ya fara bushewa, sai ka ganshi yayi fatsifatsi, sannan kuma ya zama karmami ya bushe. Allah ta'ala ya ce sannan in aka zo lahira kuma a gamu da azaba mai tsanani ga wanda ya bi duniya da soyayyen ransa, ko kuma gafara daga Allah da yardarsa ga wanda duniya bata rude shi ba. Allah ta'ala ya ce wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, rayuwar duniya bata zama wani abu ba, face wani jin dadi na rudi kawai. haka nan a wani guri Allah ta'ala yana cewa wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa'asbaha hashiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah ta'ala ce ka ba su misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi daga girgije, wanda tsirran ƙasa suka takudu da shi, saboda haka abin da yake cikin ƙasa na tsiro ya fito yayi kyau. Fa asbaha hashiman, daga baya ya zama karmami ko ya zama busasshe. Tazruhur riyah, wanda iska take kwasassa tana sheka shi. Allah ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, Allah ta'ala ya zama mai iko ne bisa dukkan komai. Al-malu wal banun, da dukiya da ƴaƴa. Zinatul hayatid dunya, ado ne na rayuwar duniya. Wal baqiyatu salihatu, amma ayyuka na ƙwarai masu wanzuwa su ne bautar Allah da ambaton Allah da zikiri safe da yamma. Khairun inda rabbika thawaban, wannan yafi alkhairi ta fuskar lada a gurin ubangijinka. Wa khairun amala, kuma yafi abun kyakkyawan fata a gurin ubangiji. Don haka Allah ta'ala ya nuna cewa rayuwar duniya ba komai bace, duk irin abin da kake gani na kawace-kawacenta da adanta da kyalkyalinta wani abu ne wanda zai zo kwaf lokaci ɗaya kuma ka neme shi ka rasa. Allah ta'ala ce wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata', suna ta farin ciki da rayuwar duniya, amma rayuwar duniya in ka kwatanta ta da lahira ba wani abu bane face dan jin dadi ne na lokaci kankani. Haka nan ubangiji ta'ala ce inna allazina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksibun. Lalle waɗanda ba sa kyakkyawar fatar haduwa da ubangiji, haduwa da Allah, wato ji Allah ce lalle waɗanda ba sa kyakkyawan fatar haduwa da mu, sannan suka yarda da rayuwar duniya suka nutsu da ita. Wallazina hum an ayatina ghafilun, kuma waɗanda suke masu gafala da mance ayoyinmu, Allah ce ulaika ma'awahum an-nar, waɗannan matattarar su wuta ce. Bima kanu yaksubuna, saboda abinda suka kasance suna aikatawa. Waɗannan duka ayoyi ne waɗanda suke nuna irin narko da Allah ta'ala yake alkawari ga waɗanda suka yarda, suka amince, suka miƙa zukatansu ga rayuwar duniya, suka nutsu da ita, suka gafala, suka manta ayoyin Allah, suka manta irin wa'azi da karantarwa da Allah ta'ala yake yi a cikin littafinsa. Ubangiji ta'ala ya zargi hatta muminai waɗanda za su amince su yarda cewa rayuwar duniya ta fi musu sama da gwagwarmaya wajen yaɗa addinin Allah da tabbatar da shi. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Ya ku waɗanda suka yi imani, me yasa idan aka ce ku zabura wajen tafarkin Allah, wato wajen ɗaukaka addinin Allah, saqaltum ila al-ard, sai ku dakile a ƙasa, ku yadda ku zabura wajen taimakon addinin Allah. Shin kun yardar wa kanku rayuwar duniya ne, kun zabe ta ne sama da lahira? Allah ce fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, jin dadin duniya in an kwatanta shi da lahira ba wani abu bane face dan abu kankani. Manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakatuhum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai wallahi ba ina ji muku tsoron talauci ba, abinda nake ji muku tsoro shine a shimfida muku duniya kamar yadda aka shimfida ma waɗanda suka gabace ku. Ku rika gasa wajen neman ta kamar yadda suka rika gasa wajen neman ta, ta halaka ku kamar yadda ta halaka su. A wata ruwayar Annabi ya ce tulhikum kama alhatum, ta shagaltar da ku kamar yadda ta shagaltar da su. Saboda haka dole ne mutumin da yake son imanin sai ya rika haɓaka, ko ya rika karfi yake neman ya kukuta daga raunin imani ko na kasassa, dole ne ya yi fafutuka wajen ya ga ya nisantar da kansa daga fitintunin duniya da abubuwan da suke rudarwa a duniya wanda suna nan da dama. Mu sani cewa Allah ta'ala ba wai yana sukan duniya bane saboda kawai ita duniya ce, a'a, Ubangiji ta'ala ai shi ya halicci duniya, shi ya halicci abin da yake cikin ta, kuma ya hore wa dan adam ya more su ya yi amfani da su a rayuwarsa ta yau da gobe. Don haka ba wannan Ubangiji yake suka ba, abinda Allah ta'ala yake suka shine abinda jahilai suke yi, na jahilci da wauta da sabon Allah da kangarewa da shagalta da manta lahira. Ba cin duniyar aka hana ba, a'a, kada duniyar ta sa ka manta da lahira. Kamanta akwai ranar kiyama, kamanta akwai ranar hisabi, kamanta akwai aljanna, akwai wuta. Don haka mutum ya kasance kawai tunaninsa ya zai tara duniyar ta kowane hali, ta kowace hanya, sawa'un hanyar mai kyau ce ko mara kyau ce, sawa'un hanyar nan da zai bi wajen tara duniyar ta kunshi zaluntar bayin Allah ko wata kunsa ba, sawa'un hanyar cin haƙƙin bayin Allah da kwace da zalunci da danniya, ko kuma kowace irin hanya ce da mutum zai bi wajen tara duniya da tara dukiya. Wannan shine abinda musulunci yake suka, ko alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi magana a kansa, wanda kuma wannan shine halin ɗan duniya waɗanda Allah ta'ala ya shimfiɗa musu duniya suka manta da lahira, suke yin abubuwan su kai tsaye kamar ba za su mutu ba, kamar ba su yarda ma akwai ranar tashin alkiyama ba, kamar ma ba su yarda cewa akwai aljanna, akwai wuta ba, kamar ba su yarda da cewa akwai hisabi ba, akwai wata rana, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su tsaya gaba da gaba ga talikai, kamar ba su yarda akwai wata ranar da za a sanya mizani ma'aunin ayyuka ba. Wa wudi'a alkitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Nan da za a aje musu littafin aikin su, abinda suka yi aikata a nan duniya kakaf, an rubuce shi, an taskake shi, an tsare shi a cikin wannan littafi. Kaga masu manyan laifuka a wannan rana cike da tsoro da firgici saboda irin abinda suke tsammanin ko suka tabbatar zai same su na mugun sakamako, su rika ya wailatana ya kai can mu min shiga uku. Wani irin littafi ne wannan da bai bar aiki karami da babba ba sai da ya zo da shi. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, Allah ya ce suka ga aikin su hadiran, gashi nan an bujiro musu da shi a gaban su. Wala yadhlimu rabbuka ahada, kuma ubangijinka ba zai zalunci kowa ba. Saboda haka wajibi ne ga duk mutumin da yake so yaga ya kukutar da imaninsa daga fitinar duniya da rudinta, dole ne ya rika la'akari kullun yana duban duniyan nan da madubi wanda yake nuna masa duniya a matsayin wani abu mai saurin gushewa, wacce dandanan za ta kare, wacce ba ta kai komai ba a gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa walau kanat ad-dunya in ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saqal kafira minha sharbatan, da a ce duniya a gurin Allah ta kai daraja da matsayi na fifikin sauro, to da bai shayar da kafiri makwarwa ɗaya ta wuta ta ruwa ba daga cikinta. To kullum mutum ya rika kallon duniya da irin wannan madubi wanda zai nuna masa ƙarshenta gushewa, ƙarshenta karewa, sannan idan mutum ya shagalta da ita zai zo ya samu kansa cikin nadama, cikin da na sani, lokacin da kuma abin ba zai masa amfani ba. Sannan kuma abu na biyu, ya rika duban lahira yana tunaninta, ya san cewa abu ne da tabbas yana nan tafi, babu makawa, labudda. Sannan lahiran nan ita ce mai dawwama, ita ce ta har abada, da abinda ta kunsa na alkhairi da farin ciki. Ya rika tunawa da fadar Allah da yake cewa al-akhiratu khairun wa abqa, kuma lalle lahira ita ce mafi alkhairi, ita ce kuma mafi manzuwa. Abinda yake cikin ta na alkhairi abu ne wanda yake manzuwa, abu ne wanda yake baya karewa. Mutum ya rika tunani akan waɗannan abubuwa, shi zai sa shi zuciyarsa har kullun ba za ta ainihin sake ba, ba za ta saduda ba ta zama ta tajayu ga rudin duniya da fitintuninta. Allah ta'ala ka ba mu dacewa, Allah ta'ala ka kubutar da mu daga fitintunin duniya da kyalekyalanta da rudinta.
Amin summa amin. Tambaya ta farko malam tana cewa, malami na da nake koyon Qur'ani a gurinsa na fahimci bai yadda da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma ya fi kowa iya karatun Qur'ani a unguwa, shin ya halatta na ci gaba da koya a gurinsa?
Magabata na farko suna gaya mana cewa idan za mu nemi ilimi, mu neme shi a gurin mutumin da za mu karu da ɗabi'unsa da halayensa da nagartarsa. Wato shi ilimi ba wai kawai ana neman shi karan kansa ilimin ba ne, ba tare da samun wani abu na tarbiyya daga wanda ake koya a gurinsa ba. Shi yasa yana daga cikin abinda Imam Malik yake cewa, la ta'khudhul ilma illa amman ta'rif. Kada ka yadda ka ce za ka yi karatu a gurin wanda baka ma san ya yake ba. Baka sani ba mutum ne mai tsoron Allah, mutum ne mai nagarta, mutum ne da ya san ya kamata, mutum ne da iliminsa yake amfanarsa. Kada ka yadda ka yi karatu a gurinsa sai ka tabbatar cewa mutum ne na kwarai. Imam Malik yana cewa kada ka nemi ilimi daga mutumin da yake wawa, sakarai, wanda ba zai baka shawara ta gari ba. Kada ka nemi ilimi ga mutumin da yake mai aikata bid'a, mai bin san zuciyarsa. Kada ka nemi ilimi ga mutumin da yake makaryaci, wanda baya jin kunya yayi wa Allah da manzansa kariya. Ashe kaga duk mutumin da zaka nemi ilimi a gurinsa, to ya kasance mutum ne wanda zaka koyi ladabinsa, zaka koyi ɗabi'arsa mai kyau, zaka koyi halayensa masu ban sha'awa. Wannan shine abinda magabatan farko suka nuna mana a cikin tarjamar Imam Malik tarihinsa. An gaya mana lokacin da mahaifiyarsa take tura shi gurin Rabi'a ibnu Abi Abdurrahman, wanda ake ce masa Rabi'atul Ra'i, wanda cikin manyan malamansa, ta ce da shi ka tafi, idan ka je ka koyi ladabinsa da ɗabi'unsa kafin ka koyi iliminsa. Saboda haka mutumin da yake karkatacce irin wannan bai yarda da cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi aka dora wa nauyin bayanin tafsirin Alkur'ani ba, shine malamin tafsiri na farko a duniya. Bai yarda da wannan ba, bai yarda da irin bayanai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi su daga Allah ba. Wannan ba shi da wani amfani ka ce wai wani ya iya karatu, ya iya tajwidi. Ta yaya zai iya tajwidi wani kuma bai yarda da Alkur'ani da hadisai ba? Ina zai samu tajwidin to? Alkur'anin ne a ciki aka rubuta tajwidin. Don haka akwai tumkama da walwala a ce ya iya tajwidi amma bai yarda da Alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ka je ka nemi wanda zai karantar da ka Alkur'ani, ga sunan da yawa. Alhamdulillah wannan al'umma har zuwa yanzu ta himmu tojin karatun Alkur'ani da kyautata karatunsa, kuma karantunsa suna nan manya da yara. Haka baka da buƙatar ka je ka koyi karatun Alkur'ani a gurin wani wanda bai yi imani da wani bangare babba na kalmar shahada ba, shine kalmar cewa Annabi manzon Allah ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi, kuma biyayya gare shi ta zama tilas. Sauraron abin da ya zo da shi ya zama tilas, yin da'a gare shi ta zama tilas. Saboda ka je ka nemi wani malami ka watsar da wannan wasuwasin na shaidan cewa ya fi kowa iya karatun Qur'ani, wannan ma da kake faɗa ni ba zan yadda ba cewa ya fi kowa karatun Qur'ani, tunda dai har bai yadda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sana Al-Qur'ani ba, ba san ta ina zai samu abinda zai fi kowa da shi wajen karatun Qur'ani ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa, malam matata ta samu matsalar aljanu, to sakamakon haka ma sai nayi fama da ita take shayar da jaririnmu. Ni kuma ina ganin cewa akwai matsala domin ranar da bana nan za ta bar shi da yunwa. to malam naji cewa ba zan iya zaman aure da ita ba a wannan hali, shin ya halatta na sake ta in ya so na ci gaba da ciyar da ita, ko kuwa wace shawara za a ba?
To na farko ya kamata mu mazaje mu sani a lokacin da ka auri mace da lafiyar ta in ta samu matsala, ka tsaya ka yi iya bakin kokarinka na kaga cewa ka taimaka mata da neman mata magani da abinda zai sa ta samu saukin abinda take ciki. Ba da zarar ta samu matsala ba kuma shikenan ka tattara ta ka watsar ka je ka auri wata, anan babu wafa'i. Kai ba za ka so a ce kai ne matar ka taimaka haka ba, yayin da take tare da kai ka samu matsala ta tattara ka ta watsar ta ce ka ba ta takarda, za ka ce anan ba ta yi maka mutunci ba, to haka nan kai ma ka yi hakuri, ba a ce ka sake yin aure ba. Kana iya yin auren ka na biyu domin watakila wannan auren na biyu ma in kai dace da zama cikin mai taimaka maka akan sha'anin ita matar taka. Amma kada ka fara tunanin cewa tun da dai ba ta da lafiya to shikenan ni zan tattara ta in kai ta gidan iyayenta su su ji da ita, kai kuma ka je kai auren ka. Daga nan abinda kake tunani ma za ka rika ba ta na ciyarwa yau da gobe, ka shagala ma ka manta da ita, ka dawo ma ana kai ruwa rana da kai wajen ka ba ta. Ina ga wannan ba wafa'i ba ne, ya kamata ka yi iya bakin kokarinka har lokacin da su kansu iyayenta za su yi maka uzuri, za su ga cewa wannan abu dai ya kamata a hakura haka nan ga irin halin da yasu take ciki. Amma ba daga haihuwar ku daya ka ce shikenan ba ta iya shayar da ita ba, to shikenan ba laifi ka kai ta gidansu inda za a kula da ita. Amma ba yau kai saurin cewa kai yanzu ka rabu da ita ba ruwanka da ita, ta zama ba matarka ba, za dai ka shayar da za ka ciyar da ita saboda yadda da take shayarwa. Ina ga in kai haka ba kai wafa'i ba, haka a ƙara hakuri kuma a tsaya a rika kula da haƙƙin mace. Mutukar dai har an yi aure bisa soyayya, kana san tana san ka aure ta, don wani matsala ta faru ya kamata a yi hakuri a ga abinda Allah ta'ala zai yi. Allah ta'ala ya ba ta lafiya.
Sai tambayar Aliyu Ahmad ya ce malam menene hukuncin lullube bangon daki da labule da ake yi da nufin kawata daki?
To akwai abinda yake haramun ne wannan bil ijma, shine a samu alhariri, wato yadin alhariri wanda an san yadi ne mai tsadar gaske, shi da shi za a rufe katanga. Wannan malamai sun ce haramun ne domin israfi ne, almubazzaranci ne. Akwai kuma labule da za a saka a jikin kofa, wato kofa ce kuma a yi mata labule saboda ko dai shigowar kura ko wani abu, wannan babu komai. Akwai kuma yadi da za a sa a jikin katanga da ba labule ba ne, da za a rufe wani abu na kura ko iska ko sauro ko wani abu, sannan za a sa shi a cikin katanga saboda kawai ado. To wannan wasu malamai su ce makruhi ne, saboda akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda a ciki Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah bai umarce mu cikin abinda ya azurta mu ba mu rika rufe katanga da abinnan duwatsu da tabo ba. Inna Allah lam ya'murna fi ma razaqana an nastura tin al-hijarata wa tin, cikin abinda Allah ya bamu na arziki bai umarce mu rika rufe mu rika sitirce dutse da tabo ba. To wannan magana ta sa wasu malamai suka ce makruhi ne yin wannan. To amma in har zai zama kaya abu ne na alfariya kamar alhariri wanda aka san shi da matkar tsada, a sa shi a jikin katanga, wannan malamai sun ce haramun ne. Hadisin Aisha hadisi ne sahihi, yana cikin sahihaini, yana cikin Bukhari da Muslim.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam idan mutum ya saki matarsa a ina shari'a ta ce ta yi zaman idda, shin a gidan mijin da ya sake ta ko a gidan iyayenta?
A danganta da saki, idan saki ne raji'i, wato saki ne wanda za a iya komai a cikinsa, wato sakin farko ko na biyu, to nan za ta yi idda ne a ɗakinta, wato a gidanta. Haka Allah ta'ala ya faɗa cewa ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. To ya ku wadanda suka yi imani idan za ku saki mata ku sake su da cikin iddar su, wato bayan sun yi tsarki ba ku kusance su ba shine ma'ana cikin iddarsu sannan ku kididdige kwanakin iddarsu ku ji tsoron Allah ubangijinku kada ku fitar da su daga daku da gidaddajinsu la tukhrijuhunna min buyutihinna Allah ma ya jingina gidaddajin zuwa gare su duk da kai namijin mallakar ka ne kai ka saya kai ka gina amma Allah ce kar ku fitar da su daga gidaddajinsu wala yakhrujuna su ma kas su kuskura su fita wato su tsaya anan su yi idda kas su fita kar ku fitar da su illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da wata alfasha wato sun zo da wani rashin mutunci a bayyane karara wato sai idan sun ni wani abin da ya kasance za a cutu wato sun zo suna yin wani abin da abokan zaman su a wannan gida suke cutuwa ko abin da yake a aikace ne ko kuma abin da yake a magance ne wato su rika bakaken maganganu ko zage-zage ko rashin kyautawa ta yadda za su cutar da abokan zaman su a gidan to anan sun ba da lasisin a fitar da su to a wannan lokacin sai ka ce a ce ta tarkata kayanta ta fita dan yanzu ita ta fitar da kanta da rashin mutuncin ta ba shi mijin ne ya kore ta ba shin yace illa in yatina bi fahishatin mubayyana tilka hududullah man yataadda hududallah faqad zalama nafsa Allah ce to wannan shari'ar Allah ce iyakokin Allah ne wanda duk ya ketare iyakar Allah wato ya fitar da matarsa daga gidansa wai dan ya mata sakin farko ko na biyu ce ta tattara nata ta fita ko kuma iyayenta saboda fushi da fusata su turo a dauke ta a kwashe kayanta Allah ce to wanda duk yayi wannan ya ketare iyakar Allah ya ketare shari'ar Allah ce wa man yata'adda hududallahi wanda kuma duk ya ketare shari'ar Allah fa qad zalama nafsa to ya cuci kansa ba kowa ya cuta ba bai cuci Allah ba kansa ya cuta domin karshe zai ga mummunan lamarin abin da yayi sakamakon da Allah zai masa ba mai kyau bane matukar bai tuba ba ce la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra dan baka sani ba watakila zaman da za ta yi ta yi idda a gidanta wani abu sabo ya faru wato ko dai in bata masa rai ta yi ya fusata ya ce ya sake ta wannan fusatar da ya yi ya huce a cikin kwanakin iddar ta ya dawo da ita ko kuma a in wani abu ne ya sa shi ya sake ta a daidai waɗannan lokutan da take zaman idda ya ga ta gyara ta daina wannan abun wato ta yiwu ko watakila ba ta tsafta ne tana ƙazanta yayi da ita ta ki garuwa har ta kai ya ce ya sake ta kuma daga baya ita karan kanta ta yi nadama a cikin kwanakinta na idda kafin ta gama ya kula cewa yanzu gaba ɗaya ta canza kullun cikin kwalliya take da tsafta da wanka da sa turare da gyara gida kaga ya fuskanci cewa sakin da aka yi mata din na farko ko na biyu yayi tasiri sai ya dawo da ita domin abin da yasa ya sake ta din ya kau Allah ya ce to duk wannan abubuwan muku sani ba zai iya faruwa wannan shine hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ce su zauna su yi idda a cikin gidajensu kada a fitar da su kada su ma su ce za su fita amma idan saki ne wanda yake ba'i wato an yi saki uku to a lokacin da aka yi saki uku mace ba ta da gurin zama wato ba ta da haƙƙin mahalli akan mijinta ba ta da haƙƙin ciyarwa akan mijinta domin a wannan lokaci kuma babu sauran dama ta ayi komai har sai ta je ta yi wani auren sahihin aure ta tare kuma daga baya mijin wancan ya sake ta sannan mijinta na farko zai iya dawo da ita da wani auren sabo
na'am sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin wanda ke kwana a soro kuma yakan tashi da daddare ya shiga ɗakin mahaifiyarsa domin afko da ruduma da littattafan nazari domin yin kiyamar laili saboda ayar da ta yi hani ta shiga gurinsa a irin wannan lokaci to yaya kamata a yi
ya tashi da daddare ko yaushe cikin dare ya tashi ya shiga
ɗakin mahaifiyarsa ba
a to wannan ai ba hankali a ciki ayar da take yake magana ila yana magana a cikin suratul nur da ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yasta'zinukum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma thalath marrat min qabli salati al-fajri wa hina tad'una thiyabakum lidh-dhahirati min ba'di salati al-isha'i thalath awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahun ba'dahun tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إلى هنا إشارة زوا جوانا آية وتأتكم وانا آية باتنا مجانا إيرن ينا ينسبني سنا مجانا يا لكن أنا دهاد مي واندسكي باي واندسكي جدا سنا كي كاودا من أشكين جدا كل سنا كركينا يا لكن أنا واندبس بلغة سنا والذين لم يبلغوا الحلم Allah ta'ala ya ce su nemi izini a cikin waɗannan lokuta guda uku min qabli salatul fajr daga kafin sallar asuba in za su shiga inda kuke su yi sallama su nemi izini wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahira ko tsakar ranar lokacin da kuke cire kayan ku domin ku huta ku yi bacci mace ko namiji ya cire kayansa su ga shi sai ɗan ciki ya zauna ku kwanta domin ya huta inda yake cewa kailula shine wa ba'da salatul isha da kuma bayan sallar isha lokacin da aka gama kujuba za a shiga kwanta a yi bacci a wannan lokaci salatu awratin lakum lokaci ne guda uku da ba mutane ba lalle suke al'aurar su ba za su iya buda abinda yake ba sa son wani ya gani a jikin su saboda suna ga kamar a daidai wannan lokaci ne nasu na hutawa to aka ce hatta yara kanana da basu balaga ba in za su shiga wajen iyayensu a wannan lokacin kada a bar suna shiga haka nan to dan shi ma yaro karami ba a yadda ya ga al'auran babba ba aure ka ba a yadda ya shiga a wannan lokaci ba to kaga wannan ana magana da waɗanda ba su balaga ba kuma da alama shi mai tambayar ba wai yaro ne dan kankani ba alama balagagge ne to shi balagagge a kowane lokaci ma in zai shiga wajen iyayensu sai ya nemi izini wannan shine ayar gaba take واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم alace to idan yara suka balaga to duk sanda za su shiga wajen ku su nemi izini kamar inda wanda suka gabace su suke neman izini don haka shi a yanzu a kowane lokaci ma zai shiga wajen iyayensa ba ma lokacin da yara kanana aka hana su shiga ba a kowane ma lokaci Allah ya ce idan dai yaro ya balaga to ya daina fadawa dakin mahaifansa duk sanda ya zo ba tare da ya kwankwasa ya nemi izini ba saboda ka baya halatta gare ka dan uwa a kowane ma lokaci ne ka auka wa dakin iyayenka sai ka nemi izini sun maka iso sannan ka shigo ballantana wannan lokaci da kake magana lokaci ne da har yaro karami wanda bai balaga ba an ce kai ya shiga a ba shi ladabi da tarbiya na kada ya shiga a wannan lokacin sai ya nemi izini
na'am sai tambayar baban da Yusuf Shirawa yace malam shin ya halatta idan mutun ya samu labarin iyayensa ba su yanka masa ragon suna ba shi ya yanka wa kansa
to shi suna haƙƙi ne da wato yanka ragon suna haƙƙi ne da yake kan mahaifi ga ɗansa ba haƙƙi ne ga ɗansa akan ba haƙƙi ne ga shi akan ɗan ba haka shi wanda ya halatta yanka masa wanda aka umarni yanka masa shine ubansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana yankawa yawmun sabi'i yinin sa na bakwai haka in har uban bai samu damar yi ba ko jahilci ya hana shi yi har yaro ya girma shikenan kansa rai ba buƙatar kuma yazo yayi wa kansa azo yayi wa kansa hakika akwai hadisin da bai inganta ba hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa kansa hakika bayan ya girma wannan ba gaskiya bane saboda haka shi yanzu haƙƙi ne akan iyayensa ba akan sa ba tunda har ba su yi ba saboda wani dalili wanda ya sare da kansa shi ba shi zai yi ba kuma cewa akai dama a yi rana ta yini ta bakwai akwai wasu mazhabobin da suke cewa in ba a yi ne ta bakwai ba a yi na 14 ba a yi na 14 ba a yi na 21 wato ita kara abin nan to amma dai duka waɗannan ba wani cikakken dalili ko wata hujja mabayyaniya
na'am sai tambayar da take cewa shin ya halatta ina karatun Qur'ani kuma a lokaci guda ina sauraron tafsiri a radio?
To taya zaka yi kana sauraron tafsiri kuma kana karatun Qur'ani? Dole dai hankalinka ya karkata zuwa ga abu daya, ko dai karatun Qur'anin ko tafsirin. Amma ba zai yiwu ba kana karatun Qur'ani kuma kana jin tafsiri a daidai lokacin, sai ka kura kai daya. Shi karatun Qur'ani ana son ya zama kana yin shi da tadabburi, da nutsuwa, da kintsuwa, da sa hankali cikin abin da kake karantawa, da tintintini a ciki. Wannan shine abin da Ubangiji Ta'ala yake bukata ga mai karatun Qur'ani. Afala tadabbaruna al-Qur'an walau kana min inda ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katira. Afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha liyadabbaru ayatihi. To Ubangiji Ta'ala yana bukatar mai karatun Qur'ani zama yana tadabburi. Tadabburi kuma baya yiwa sai ka kintsa hankalinka guri guda, yayin da ka raba hankalinka biyu, can kana sauraron tafsiri, nan kuma bakinka yana kadawa yana. To dole dai hankalinka zai yi bude ne, ko dai tafsirin ko karatun Qur'anin ko karansa duka biyun. Don haka sai ka hakura in ka gama jin tafsirin, tunda wani abu ne mai lokaci, ka gama sai ka ci gaba da karatun Qur'anin ka. Wannan za ka fi amfana da duka abubuwan guda biyu, ka amfana da lokacin sauraron tafsiri kuma ka amfana da karatun Qur'ani yayin da kai ka samu ka karanta da cikin nutsuwa.
Na'am. Wannan tambayar kuma ta ce malam na wayi gari da janaba ranar juma'a, sai na manta ban yi niyyar wankan janaba ba, amma na yi wankan juma'a ban tashi tunawa ba sai ana cikin sallah. Shin ya zan
sai ka katse sallarka? Domin duka biyun, wasu malamai suka ce duka biyun ma babu na janabar, babu na juma'ar. Dan na janabar baka yi niyyarsa ba, kaga kuwa ba zai yiwu ba. Abinda baka yi niyyace shi ba kuma ka same shi, wa inna mali kulli mri'in ma nawa, abinda kowa ya niyyata shi yake samu, kai baka yi niyyarsa ba, haka baka da wannan. Sai shi kuma na juma'a ba zai inganta ba, da kana da najaraba, kana da najaraba juma'a kuma ba zai samu ba. Saboda haka suke cewa duka biyun ma babu, don haka sai ka je ka sake wanka, kai wankan juma'an, Allah ya sa zaka samu sallar, in kuma baka samu ba shikenan sai kai azhar, rabanka kenan a wannan satin.
Na'am. Sai tambayar Mukhtar ya ce malam, idan aka ba mutum kudin marayu ya biya, kaso nawa ya kamata a raba ribar da ake samu?
To wanda ya danganta da abinda aka yi zauna aka yi tunani, ba wai wani abu ne da shari'a ta kayyade cewa ko shi maraya a bashi kaso uku shi ya dauka kaso daya, wato a raba abin kaso hudu ba, ko a raba kaso uku shi ya dauka daya maraya ya dauka biyu ba. Ya danganta da abin da zai tabbatar da adalci. Shi zai ji cewa in shi ne mai dukiyar ya nemi wani ya juya wannan dukiyar, zai gamsu da yadda ka san yake, to haka zai yi. Amma idan ya yi abin da shi yake jin cewa in shi ne mai dukiyar ba zai yadda a yi masa ba, wato a ce ya ba da dukiyarsa misali, ko ya dau dukiyar maraya yana juyawa, a ce shi ya dau kaso uku marayan kaso daya, wato ya fi marayan samu daga dukiyarsa, wanda shi kuma inda shi ne mai dukiyar zai dauka ya ba ma wani ya juya, ya ce wancan ya ce zan dauka su uku baka daya, ba zai yadda ba. To kaga shi daga nan zai gane cewa bai adalci ba, saboda ka yi adalcin da shi ma zai so a yi masa irinsa. Haka shari'a ba ta ajiye wani abu wanda yake kayyadajje ba, aka ce maraya a bashi kaza, shi kuma mai juyawa a bashi kaza, illa iyaka dai mutum ya karan kansa ya san adalci, domin ya san abin da shi zai yadda da shi, ya san abin da shi in shi ne a matsayin wannan ba zai yadda da shi ba. Don haka sai a kwatanta a ainihin yi kokari a yi adalci din.
Na'am. Wannan tambayar ta ce malam, mahaifiyata takan aike ni wajen boka kuma ba a san raina nake zuwa ba, shin ya halatta na yi mata biyayya akan hakan?
An wajabta wa ɗa ya yi wa mahaifinsa biyayya ko mahaifiyarsa biyayya da sharaɗi, ya zama na abinda zai yi musu biyayya ɗin nan bai saba wa Allah ba, bai saba wa ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Dukkan wani abinda uwa ko uba za su umarci ɗansu da shi, kuma ya zama ya saba wa Allah da manzansa, to ba a yi musu biyayya akan wannan, domin biyayyar Allah da ta manzansa gaba take da biyayyar iyaye. Haƙƙin Allah da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam sama yake da haƙƙin iyaye, haka ba za a sarayar da haƙƙin Allah ba dan a tabbatar da na iyaye. In aka yi haka to an yi ba daidai ba, saboda haka abinda take umarta ki da shi ba daidai bane, abu ne da ya kamata ki tsaya ki fafutuka ki ga kin raba ta da wannan. Na ji mace ce mai tambayar ko?
Na'am.
Ki raba ta da wannan, ba ki taya ta yi ba, kuma ba ki da uzuri a gurin Allah ki ce ai mahaifiyar ki ce, domin Ubangiji ta'ala bai yadda ki yi abin da yake shirka ba. In ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Nace in suka yi yunkurin su hada su matsa maka kai ka hada Allah, wato ka hada ni da wani abinda baka da wani ilimi akan sa, kai musu biyayya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu da'a ga wani mahaluki wajen saba mahalicci. Lokacin da maman Sa'ad ibn Abi Waqqas bayan ya musulunta ta ce ita kuwa ba za ta ci ba za ta sha ba har sai ya bar musuluncinsa, ta ce ta daina ci ta daina sha, wato irin abin da ake cewa yajin cin abinci din nan, ta ce shi za ta yi. Ya zo ya same ta ta kanjami ya ce kinga inna in ranki ɗari za ki zauna kikici kikisha ki rasa ɗaya ki dawo ki kuma dama ki zauna kikici kisa ki rasa na biyu, to ko da ɗarin za su ƙare ba zan bar addinina ba. Ta ga dai ba sarki sai Allah, ta dawo ta ci gaba da cin abinci da shan abin sha. Saboda haka ba a biyayya ga duk mutumin da zai ce a yi saɓa wa Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce innama ta'atu fil ma'ruf, lalle wato kadai ana yin da'a ne cikin abin da yake shari'a ta yadda da shi. Saboda haka irin wannan yanayi yi kokari ki mata nasiha, ko da za ta ji haushi ko da ranta zai ɓaci ki masa mata nasiha cikin ladabi da biyayya. Sannan sauran haƙoƙinta kuma kina bata, ko da mutum ba musulmi bane, uwa da uba ko da ba musulmi bane suna da haƙoƙinsu na kasancewar su iyaye, za a basu wannan haƙoƙin. Sai dai kuma ba za a sarayar da haƙin Allah saboda su ba, don haka wannan zuwa gumboka da ke yi ba ki da uzuri a gurin Allah sai ki daina.
Na'am. Wannan kuma ta ce mallam ya halatta mai ta gaba ta shafa turare da daddare?
Mai ta gaba an hana ta sa turare, sauran da daddare ne ko ba da daddare ba ne, tunda abinda ka shafa da daddare za ka tashi da shi da rana. Haka ta yi haƙuri ta daina shafa, sai dai idan wani wari ne haka a jikinta da yake damunta, to wannan babu laifi ta sa abinda za ta kusar da wannan warin, amma ba wai ta rika sa turare ba har kawai don sha'awa. Na'am. Hana ta, ba a ƙayyade abin da dare ko rana ba.
Na'am. Wannan kuma ya ce mallam menene ingancin maganar da aka ce wai sayyidina Ali ya wuce ta wata coci sai ya ji karar kararrawa ya ce wannan kararrawar ambaton Allah take?
To wannan ni ban san shi ba, kuma ban san hikimar fadar wannan ba. In ana fada ne a nuna cewa wato duk wani abu tasbihi yake yi ga Allah, wannan Allah ta'ala ya fada cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kararrawa wani abu ne wanda shi ma yana karkashin abubuwa da Allah, tana karkashin shay'un da Allah ya fada. Dukkan wani abu da ka sani wanda ba dan adam ba, ba aljan ba, to yana tasbihi. Itace ne a tsaye, dutse ne a kafe, karfe ne, ko menene da ka sani yana tasbihi, sai dai baka gane tasbihin. Allah ce la tafqahuna tasbihahu, wannan kararrawar ba wai kada ta shine tasbihin ba, karka dauka kada kararrawar wannan shine tasbihin. Dan Allah ce la tafqahuna, ba kwa fahimtar tasbihin, wannan karar da za ta yi wani abu ne daban. Kuma sannan wannan tasbihin in an ce tana tasbihi ba wai ana nufin cewa ya halatta kuma ayi amfani da kararrawa ba, tunda wannan nassi ya zo cewa haramun ne a sa wa dabba kararrawa a wuya tana kadawa. An wannan nassi ya zo, hadisai sun zo sun nuna cewa wannan shedan babu na mala'iku suna gujewa gurin da yake da irin, tunda kararrawa ake kada kararrawa, mala'ikun rahama ba sa ba sa halartar wannan gurin. Saboda kaga nassi ne wannan maganar cewa kuma karfin kararwa yana tasbihi shi kuma wani abu ne daban. Kamar yadda ba za ka ce wato a zo a yi wani abu na kamar yanzu goge, annabi ya kira shi mizmaru shaitan, wato kaɗe-kaɗe annabi ya kira shi sautin shaitan. Kaga ba za ka zo ka ce wannan abu ne mai kyau ba, tasbihi ne a ci gaba da yi. Annabi ce sauti ne da shaitan. So akwai bambanci tsakanin a ce abu kaza duk wasu abubuwa suna tasbihi, da kuma karan da kake ji na abun. In za ka ga mota tana diri tana kara, wannan ba shi ne tasbihin ba. Allah ce la tafqahuna tasbiha, ba ku fahimtar sa. Tasbihin ba shi ne wannan ba. In ga wata rakwakwabbiyar mota a tsaye, ba a ma motsa ta ba a tafiya da ita, wannan tana cikin shay'un da yake tasbihi, amma kana ji? In da karan shi ne tasbihi, to lokacin da ta lalace take tsaye sai a ce ba ta tasbihin kenan. Ko dutse da yake kafe a inda yake, Allah ya ce yana tasbihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la a'rifu hajaran yusallimu alayya bi makkah wa inni la a'rifu al'an, na san wani dutse wanda idan nazo wucewa ta gaban sa yana mun sallama, kuma yanzu haka na san shi. Sallaman nan da dutsen ne yake yi ba sauti ake ji ba, ba kara ake ji ba, amma annabi ya ce yana masa sallama. Amma mutanen da suke wucewa nan ba su karan dutsen ba, haka sallaman nan ba wai shi wannan dutsen ne, ba wai wani kara ne da ake jin shi ba. Haka nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake huduba akan kututturan dabino, da aka yi masa minbari ya ba kututturan dabino, kututturan dabino nan yayi hani, yayi kuka, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi. A lokacin sahabbai ba su ga kukan ba, ba su ji kukan ba. Saboda haka karan kararwa ba shine tasbihin ba, wannan karfan mai tasbihi ne, amma tasbihin nashi ba shine wanda muke ji ba, ba shine karan da muke, shi wannan karan sautin shaitan ne. Nabi ya ce in ma tsirayin wannan mala'iku ba sa, zaka ce mala'iku ba sa zuwa gun tasbihi ne? In wannan shine karan tasbihin, sai ya ce to mala'iku kenan ana tasbihi ba sa so. Da kuma kaga ba wanda zai faɗi haka. Saboda haka in wani ya faɗi wannan ne dan ya halatta cewa ai ta kadawa saboda tasbihi ne, haka wannan kuskuren fahimta ne, da shi kansa wannan asar din wani abin dubawa ne. Ina shakkar ma a ce har ya tabbata ma zuwa ga sayyidina Ali.
Na'am. Sai tambayar Na'i magaida tace malam mutum ne ranar da yayi aure aka kai matar akan hanyar sa ta zuwa gidan sai yayi hadari ya mutu, shin za ta yi masa takaba kuma za ta ci gado?
Idan har an riga an daura aure to matarsa ce, duk matar da aka riga aka daura mata aure da miji da ba kuma sakin ta yi ba dan kasancewa bata tare ba, to matarsa ce. Idan har ta mutu ana da takaba a kansa. Akwai bambanci tsakanin takaba da idda. In idda ce to za ta yi idda ba sai ta tare, amma takaba ce ita takaba wata hudun da kwana goma lokaci ne ake kirgawa, ba wai yawan adadin jini ba. Ita takaba haƙƙin mamaci ne, ita kuma idda haƙƙin miji ne, don a san cewa mace ba ta ɗauki da cikinsa. Saboda akwai bambanci tsakaninsu ta wannan janibin. Haka idan mace mijinta ya mutu bayan an ɗaura aure tana nan, a matarsa ce ya mutu ya bar matarsa, za ta yi masa takaba, kuma tunda matarsa ce to ta cancanci abinda ake cewa gado.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam ina da ciki wata biyu, sai na ga jini da safe ban kuma gani ba sai bayan kwana uku, shin ya ibata ta za ta kasance, kuma menene hukuncin wannan jini?
To mun sha bayani akan wannan, shi ne maganganu biyu na malamai, wasu su ce jinin haila ne, wasu ce amma magana dai sahihiya, magana ingantacciya shi ne jinin da mai ciki take gani jini ne na lalura, ba jini ne irin na haila ba. Jinin haila yana fita ne daga macen da ba ta da ciki, shi yasa ya zama alama da yake nuna cewa mace ta yi idda ko ta yi istibra'i. Fitar jinin haila din ya nuna cewa ba ta da ciki, tana iya yin aure. To idan ya kasance har idan tana da cikin ma jinin haila zai fita, to kaga bai zama alama ba kenan na nuna kubutar mahaifa. da haka sa shi a matsayin alama na kubutar mahaifa da cewa babu ciki sai ya zama kuskure ne, wanda kuma abu ne da wanda ba wanda zai iya fadar haka. Saboda haka magana mafi inganci hatta likitoci ma abin da suka tabbatar kenan a likitance cewa matar da ta dauki ciki take dauke da ciki ba za ta fitar da jinin haila ba, domin abin ya canza, jinin hailarta ya canza daga fita da yake daga jikinta ya koma ya zama abinda abincin shi yaron da yake ciki, saboda haka ba zai sake fitowa ba. Don haka in ta ga wani jini yana fita to ta sauri ta je asibiti, domin akwai gudun ma ta yi bari, wannan ya fitar jinin ya jawo mata bari, ta je ta ga asibiti ta ga likita ta gaya masa don a bata magani ya tsaya ta je da fita. Amma wannan ba zai hana ta ibadarta ba, ba zai hana ta sallah ba, ba zai hana ta azumi ba idan tana yi, don ba jinin haila ba ne.
Na'am. Sai wannan tambayar ta ce, malam ina neman bayani akan wahayi, dan nakan ji a Qur'ani a wani wajen Allah yakan ce yayi wa mahaifiyar Annabi Musa wahayi ko kudan zuma, wani wajen kuma ya ce shaytanu suna yi wa junansu wahayi, yaya abin yake?
To abin da ake ce wahayi, kalmar al-wahyu da harshen Larabci shine a isar da wata da wani sako a boye a sirrance, shine al-i'lamul khafi, a sanar da mutum wani abu a sirrance a boye, shi da ake kira wahayi. Zai iya yiwa ta hanyar mala'ika, zai iya kuma ta hanyar mala'ika ba, wato in zo in rada maka wani abu a boye a Larabci za a kira shi wahayi. In mala'ika ne ya je wa mutum ya gaya masa wani sirri da bai gaya wa kowa ba, to wannan shine ake cewa annabi. Allah ya aiko da mala'ika ya je a sirrance ya gaya wa mutum wani abin da ba kowa ya sani ba sai shi, to wannan shi ake kira annabci. Sannan Allah na iya kinsawa mutum ba ta hanyar mala'ikan ba, Allah yana kinsawa mutum wani abu wanda yake na gaskiya mai kyau yayi, shi ma wannan sunan shi wahayi. Amma ba wai bai mala'ikan ne ya zo ba, kamar wa ahayna ila ummi Musa an irji fa irsilti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Wannan wahayi da Allah ta'ala ya wa ummi Musa ba ce mala'ika ne ya je same ta ba, amma ya kinsa mata a ranta, ya kinsa mata a zuciyarta cewa ta yi wannan, kuma ta samu wannan yaqinin ta je ta yi. Saka shi ma sunan shi wahayi, tunda al-i'lam ne sanarwa ce ta wata hanya koyayya da ba kowa ya san da ita ba. Ko a kinsa wa zuma, Allah ya kinsa wa zuma ta hanyar ya halicce shi da jin wannan, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun. Allah ya yi wahayi zuwa ga kudan zuma cewa su yi gidaddajin su a cikin duwatsu ko a cikin itatuwa ko a cikin abinda mutane suke ajiyewa na amiya. To kaga anan ba mala'ika ne Allah ya aika mata ba, Allah ne ya sa mata ne a cikin halittar ta cewa ta yi wannan din, Allah ya kirawo shi wahayi. Sannan shaidanu su ma sukan yi wa junansu rada, shine waswasin shaidan da zalaka mutum abu a zuciyarsa na sharri, mutum kuma ya kama yi, kamar da Allah ta'ala ya ce inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. Kuwa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaf'aluhu wa ma yaftarun. Kaga anan ubangiji ta'ala ya kirawo abinda shaydanu suke sakawa masoyan su a zuciya na sharri, Allah ya kirawo shi wahayi, saboda wani abu ne da suke sa musu shi a zuciya, su suka san abinda suka kullata yayin da za su yi sai dai a ga sun yi. Saboda haka ita kalmar wahayi in an hada ta da mala'ika aka ce Allah ya aika mala'ika yayi wahayi, to nan magana annabta take zuwa. Duk wanda aka ce mala'ika Allah ya aika yayi masa wahayi, to ya aika masa wata shari'a, ya aika masa wani ibada, ya aika masa wani sako, yi kaza ko kasa a yi kaza ko a bar kaza, to ya zama annabi. wanda Allah ta'ala ya bashi wannan matsayi. Idan kuma ba wannan ba, to zai Allah ta'ala zai iya kinsawa mutum a ransa, shine malamai suke kira al-ilham. Ilhami shi ma kalmar wahayi tana zuwa akan ilhami, to amma anan ba za ka ji an ce mala'ika ba. Shi ilhami babu maganar mala'ika a ciki. Wani zai cin kwabana tusa mutum a ransa wani abin da yake na daidai yayi kuma ya dace, to wani ilhami yake ce masa.
Na'am. To alhamdulillah masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fato ya rahama a yau. Da haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya, wato 0805-7982-0704 0805-7982-0704 ko kuma 0805-555-444-1. 0805-555-444-1. Da haka madadin shehu malamin ma Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addini, salamu alaikum. Kuma Bashir Idris Ungogo wanda ya sada ni da ku, ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah.